Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awannan yini na rana asabar watan Ramadan yana da kwana 5342 hijriya kuma 17 ga watan 2021 miladiya a wannan masallaci na area 11 kusa da FCDA a cikin Abuja a birnin tarayyar Najeriya. Allah ya haɗa mu a zaman mu na hudu karatu na uku a gargashin ayoyin 97 98 96 da 7 da 8 zuwa da 9 na suratul Tauba, ayoyin da suke magana akan ƙauyawa wanda a cikin su aka samu munafukai da kuma kafirai. Mun yi tafsirin muna fashin baki akan abin da tafsirin ya kunsa da kuma shiriyar da za mu iya koya a cikin tafsirin. Da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon fahimtar Alƙur'ani mai girma tare da aiki da abin da Alƙur'anin ya kunsa. Akwai ƴan uwa da suka tambayi guda uku, amma za mu basu sai a ƙarshen karatu insha Allah sai mu amsa tare da alarma saifullahi kira malam. Bismillah, ayoyin 96.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Aya ta farko tana gaya mana cewa su ƙauyawa su suka fi cancanta, su suka fi tsanani a wajen kafirci da munafunci, kuma su ne ma ya fi dacewa a ce sun jahilci ƙa'idoji da hukunce-hukuncen da Allah ya saukarwa manzansa. Sannan aya ta biyu, a cikinsu akwai waɗanda saboda mugunta abinda suke bayarwa ma na zakka da sadaka, wanda wani wajibi ne amma suna ɗaukarsa kamar ana tatike su ne, an ɗora musu wani abu da ba za su iya ba. Abu na biyu kuma suna ma fatan ina ma masifa ta fadawa musulmai. Sai Allah ya musu bakar addu'a ya ce alaihim da'iratu sau'i, su ne masifa za ta fada musu. Sannan aya ta uku kuma sai Allah ya ce a cikinsu akwai wanda suka yi imani da Allah. Shiga tafasil da bayanai masu tsayi akan wannan aya ta uku. A cikin wannan aya ta biyu, wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman, mun faɗi ma'anar maghram, mun ce masdar ne mimi amma wanda yake nufi shine gharamatan, wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, at-tarabbus mun faɗa shine daku tare da sa rai, amma yawanci an fi faɗa sa a daku wanda yake ba mai kyau ba. Misali, in yanzu tsammanin na jiran wata masifa ce sai a ce tarabbas, in yanzu abin da zai faru mara daɗi ne, amma za ka iya faɗa a mai daɗin sai dai Balarabe ya saba, yawanci in ka ji ya ce tarabbas ɗin to yana nufin daku wanda yake yana jiran wani abu ya faru. Addawa'ir jam'u da'ira, ala wazani fa'il wanda dawa jam'i ne na sunan mace mun fada a jiya cewa abin da yake nufi shine juyawar zamani juyawar zamani kuma shine fadawar musiba to amma da Allah ya tashi mayar musu da martani sai ce alaihim da'iratus sawi wa qur'a da'iratus su'i ad-da'ira din shine mummunan yanayi to amma kuma sai aka ƙara jingina shi zuwa ga as-su'i ko as-sawi domin a ƙara masa muni wa illa in ma aka ce da'ira to kawai ana nufin masifa kuma bakar masifa ba dan dama ai ba ma fara'a masifa to amma Balarabe ya saba abin da yake baki mara kyau sai ya ƙara masa rashin kyau da bakin dan ya ƙara tabbatar maka da cewa ba sauki a cikin al'amari kamar farasdar da yake cewa a menene kadhibi su'i lamara adaman ala menene nafsi ala nafsihi yawman ahala ala dani kadhibi su'i fakanat kadhibi su'i sai ta zama kamar kurar banza akwai kurar da ba ta banza ba ce duk wata kura ya kamata ta zama as-su kadhibi su'i amma an ƙara haka ne saboda ƙwarewa ta zance wallahu sami'un alim to jiya mun yi darasi akan al-a'rab ƙauyawa mun ce muku ƙauyawa daban da ƴan ƙauye ƴan ƙauye su ne mazauna ƙauye ƙauyawa kuma su ne masu ɗabi'u waɗanda suke akwai kaushi a ciki akwai rashin tsari a ciki akwai rashin nutsuwa a ciki ko da abin ne suke to ko da mun ji zargi da suka sawa'un daga baki daga alqur'ani ko daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ruwan mazauna ƙauyen da ba su da wannan dabi'a shi yasa ko a jikin su ba za su ji ba saboda in an fada ma su sun san a rayuwarsu ba da su ake ba wai ba haushi yace kururuwa jajiberi ba ta tada hankalin jaki saboda ya san ba da shi ake ba ba shi a cikin wanda za a yi to sai mu tafi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da ƙauyawa ba mazauna ƙauye ba akwai hadisai da yawa to amma na so akalla a karatun nan koda hadisai 15 ne a ce mun samu jari a cikin kamusin mu na hadisai sai idan duran da ka giftawa hadisin ka san shi ko duran da matsalar ta zo da ta aika na taba jin wani hadisi irin wannan saboda karatu in ya zama ya hada da hadisi to jari ne ake kara maka akan jari musamman tafsiri da fiqhu da sira da rayuwa in za a dinga hada maka da hadisi sai ka fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali al-Imam Abu Dawud da wani sassan rawaito daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sakana al-badiya duk wanda ya yi jimirin zaman ƙauye ko kuma wanda ya dingi zaman ƙauye ya koma ya tare jafa sai kaga ya zama mai jafai wa man ittaba as-sayda wanda kuma zaka ga ɗabi'arsa shine bin farauta yana bugunta ghafat zaka ganshi a sunce wa man atas-sultana wanda kuma duk ya dingi zuwa wurin masu mulki of tuti na sai an fitine shi salawatullahi wa salamu alaihi to al-imam al-qadi iyab abul fadl al-yahsubi yake cewa idan aka ce jafa sai yayi jafa'i me yake nufi da jafa'i akan ce jafar rajulu idha khaluba qalbuhu wa qasa idan zuciyar mutum ta kekashe ya zanto ba sauki a cikinta ba tausayi a cikinta to shi ne jafa za ka kuma duk mutumin da ya zama radical a zuci to za ka ga ɗabi'unsa ma za su zama radical zai iya yin ta'addanci da abin da ke kawo kashe-kashe da ta'addanci na ai wannan radical tendencies ɗin ne ko wannan sassauran busasshiyar zuciya za mu ce da Hausa to za ga galibi wanda ya zan a ƙauye yake zaune ka coka ba ka rasa shi da bushewar zuciya yanzu galibi wanda ke zaune a Birni ko ka dangare ka nuna masa ya kashe sai ka ga yana shayin kashe shi wanda ke zo na zai iya shake mawuya ya murde masa wuya ko a cikin sa walam yaru zai zanto gaba daya walam yaru lidirrin ba za ka ga zuciyarsa akan wani aikin alheri tana sauki ba wasilati rahimin haka sadar da zumunci ko sadar da zumuncin ne ana yin sa a bisa wani doro na al'ada ba wai abin da ya shafi addini ba wa huwa al-ghalibu ala sukkan al-bawadi bu'dihim an ahli al-ilmi wa qillati ikhtilatihim bin nas amma wannan abin da ake nufi wannan ka'ida ce aghlabiyya ba ka'ida ce kulliya ba wata doka ce wacce yawanci ba wai kowa da kowa in ka lura wata kila in ka tara sai kada a cikin goma kusan mutum takwas ko bakwai haka suke to kaga annadiru la hukuma la za ka iya samun zakka wa'anda su din ga su a can ƙauyen suke a daji suke zaune amma kuma za a ga ba su da matsala ba kwa mamaki irin sace-sacen mutanen nan da ake yi sai ga a ɗabi'ar ɗan adam duk wani abu da ya kamata a ce akwai insaniya a ciki amma irin haukan satan mutanen da ake an ketare duk wani tsari na insaniya an koma tsari na dabba a kama mutum a ce sai an biya kuɗi kuma a biya kuɗin kuma a kashe mutum a kame mutum a bugo wa iyalansa waya kuma a zazzage su kuma dole aka safura suna kuka in banda abin wanda yake zaune a daji ka zo inda mutanen da rayuwar ma ba daɗinta suke ji ba da suna da tabbas din shiga aljanna wallahi da an nuna musu mutuwa za su yi wanda su mutu mutanen da ba su da cinyo ba su da gobe akwai mutumin da zai iya yin shekara bai ga madara ba balle ya sha ta magana wutar lantarki ma ba a magana ta shi kansa inda yake rayuwa in ka kalla za ka ga ba daɗi yake amma za a zo a sungule shi a raba mutum da ƴaƴansa kai ka san in ba jafa'i ba ba abin da yake janyo wannan to yawanci da irinsu manzo Allah subhanahu wataala man sakanal badiyata wanda ya dingi zaman daji jafa za ka ga zuciyarsa ta yi kaushi da haka wannan hadisin yana nuni akan karhancin mutum ya koma jeji ya zauna domin asali kauye daji kenan inda ba jama'a ba zai dinga ganin mutane ba saboda irin wa'annan sukan jahilci gaskiya saboda gaskiya tana da wahalar zuwa wurin to da haka in suka tashi kafirci ashaddu kufran muna koma kan ayar mu in suka tashi munafunci kuma ashaddu nifaqan an fahimta jama'a al-imam abubakar al-asram Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa ammal karahatu fa innaha liman lazima al-badiya amma karhancin ana nufin wanda ya zannan ya koma gaba ɗaya ya tare a daji ya bar mutane wa taraka al-amsara wal jama'at ya bar garuruwa inda jama'a suke ya bar kuma inda taron jama'a suke to anan ne zaka ga rayuwarsa ta canja Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim yake cewa wa innama wujjaha an-nahyu 'an mushabahati al-a'rab wal-a'ajil ma'a ma dhakarnahu min al-fadl fihim وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب لا يقتضيه سكن البادية يتوانا لبانا لن يبيان سيكتوا واتو الله سبحانه وتعالى يا سنيا أبي سسان سنهكما cewa zaman gari da alƙarya inda jama'a suke ya fi sa ɗan adam ya cika ya zama mutum ta fuskar ilimi da addini da kuma zuciya mai taushi ta yanda zaman ƙauye da daji ba ya sa mutum ya zama haka to da haka wanda kuma zuciyarsa babu taushi a ciki in ya tashi kafirci a shaddu kufran in ya tashi munafunci a shaddu nifaqan da haka kun ga ka'idar nan ta nan al-a'rab ashaddu kufran wa nifaq kuma kun gani ko muguwar aqida ce aka zo da ita daga ƙauye ake tallato ta in aka zuga ƙauyawa sai a zo a fitine su
in an fitine su sai a kora musu ƙarya da gaskiya su kuma sai su ci gaskiya ne to fa in suka tashi ba su iya yin saura da kuma ƙura da jira akan abin da yake gaskiya ba kuma sai su kace kace da gaskiya kuma ayi duniyan nan a ganar da su a kasa ganar da su hikimar kenan hadisi na biyu shi ma Abu Dawud ya rawaice shi da isna ta hadisin Al-Hasan ibn Al-Hakam An-Naqai daga Adi ibn Thabit daga wani mutum dattijo cikin mutanen Madina shi kuma daga Abu Hurairah dan haka akwai jahala a cikin isnadin hadisin sai dai yana karfafa da riwayar da ta gabata daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk ya lazimci zuwa wurin shugabanni da masu mulki to za a fitine shi wanda kuma sannan kuma wa mazdada abdun min as-sultani junun illa zada min Allah bu'udan bayan da za a mutun ya dinga kwadayin kusantar masu mulki da masu iko face kuma ya ƙara nisa da Allah subhanahu wa ta'ala walahada kanu yaqulu yau wannan kenan iya karshen hadisin kamar yana karfafa waccan magana shi yasa suke cewa in suna so su zargi mutum sai su ce masa innaka a'rabi kai ba kauye ko da ku a cikin birni yake zaune abinda suke nufi shine yana da bakar zuciya da rashin sauki a al'amuransa ku fa duba ku ga harbul basus wani yaki da aka yi na cikin gida tsakanin Banu Bakar da Banu Taghlib duk fa jikokin mutum ɗaya ne amma abinda ya faru kawai akan shi wani sarki ne aka yi shi wanda yake azzalimi sunansa Kulay shi Kulay to a hurminsa inda yake kawai sai ya nuna ruwa da iyawan mutanen kewayen iyawan na ruwan suke amfani da shi sai ce wannan ruwan ya zama abokina da haka na bashi akwai wani abu da suke kira na bashi yanci na makwabtaka kawai wanda ya taba shi don haka ruwan nan ya tsira inda ya zama karkashin himaya ta Kulay to ba wanda zai taba shi in kuwa ka taba shi zai iya kashe ka akan ruwa sai ya zo wurin da ake kiwo mai tsatse mai kyau sai ya ce wannan daga daidai nan zuwa nan kawai wanda ya kiwata dabbarsa a wurin kuma ba wani wajen kiwo sai gurin in za ka yi kiwo sai ka yi doguwar tafiya haka yake yi to akwai wani mutum sunansa Sa'ad shi kuma yana da taguwa macen Rahumi kenan ita kuma wannan taguwar wata rana sai ta ga garken raƙumin Kulay sun taho to ita mace ce taguwa tana neman raƙumi sai ta ga raƙuma kawai kawayenta sai ta bi su sai suka shiga inda Kulay din ya sa wa iyaka cewa ba za a shiga ba kawai ta ci gaba da kiwonta sai Kulay ya duba yana inspecting yana duba sai ya hango akwai taguwa ɗaya ba ta cikin raƙumansa da ya duba ta sai ya ga wannan taguwar duk yanda aka yi daga unguwar Murra ta fito shi kuma yana auren ƴar Murra Jalilatu bintu Murra sirkinsa kenan sai ya ce amma wallahi ko ta sirkina ce ai na hana zuwa ai ban ce ban da shi ba ka faji ƙauyenci da haka da ya saita gwafarsa sai ya harbi hantsar taguwar sai jini ya haɗu da nono sai ta taho tana layi sai ta kasa sai soke ta akai dan haka an kashe taguwar Sa'ad shi kuma Sa'ad din nan yana da dangantaka da su Jassas ibn Murra su kuma sirkan Kulay din ne to lokacin sun yi bakuwa sunanta Basus bintu Munqis ita Basus din ta zo ne zumunci to sai ta sauka a kusa da gidan Sa'ad din daga ƙauye take to sai ta fito sai ta ga taguwa an harbe ta shi mai taguwa ya faɗi yana kuka kuma an yi cirko-cirko ana kallo sai ta ce me ya faru aka ce ai Kulay ne ya sa iyaka ya ce ba za a taɓa ruwa waje kaza ba to amma kuma ga shi ita wannan taguwa bisa rashin sani ta shiga cikin raƙumanta kuma ya harbe ta ta ce to kuma ya da ganku a tsaye ba ku ebo makamai ba suka ce mime ta ce ku yaƙe shi don me zai kashe muku taguwa sai suka ce ai ƙarfi ne da shi sai ta fashe da kuka kawai ta fashe da kuka sai ta ɗau baituka ta ce la'amruka lau asbahtu fi dari munqizin lama dhima sa'adun wa huwa jarun li abiyati walakinnani asbahtu fi dari ولكنني أصبحت في دار ذلة وإن يعد فيها الذئب يعد على ساتي tace na rantse da Allah da a gidan baban mu ne a kauyen mu gidan Munqis a garin mu to wallahi ba za a zalunci wani sa'adu ba kuma gashi makwabci na sai dai gashi na tashi a gidan kaskanci a garin kaskantattun mutane wanda ina ga ma gobe inda kura za ta kawo farmaki ta kaina za ta fara da ƴan dabbobi na sai ta ce kai Sa'ad kakka wani damu manta da al'amarinsu domin kai kawaye gari a cikin mutanen da matattu ne su akan makwabci ba su san haƙƙin makwabtaka ba fadunaka azwadi fa inni anhum larahilatun la taqidanni bunayyati ka zo ka dauki garke na yanzu a madadin waccan taguwar taka da aka kashe ni zan koma gida kar ƴaƴana ma su neme ni su rasa to da ta koma gida da kaskanci ya tabbata akan waɗanda suka sauke ta a ce yau saboda sun gaza sai jasa ta ce ya hakuri zauna kawai sai ya dauki makamansa sai ya tafi inda kulaifin yake sai je ya same shi yayi zaman kasaita ya zira kafafuwansa a cikin rijiya ya zauna a gefen rijiyar da gurbansa yana zuwa ya duka matsawa ya ce kai me yasa ka harbi wannan taguwa yace au bata mutu ba yace tabbaika nake yace kun ci sa'a ma dan ta ku ci ba da haka ba da sai na kara da tara saboda kusur kaina ne ina waran ya uwa ku shi yasa sai ce to wallahi tunda ka kashe mana taguwa mu ko zamu kashe amalan da duniya ma sai ta san mun kashe shi to shi yana da wani raƙumi da ake kiransa ulayyan shi kulafin ya da ci amalan za a kashe sai ce aiko duna ulayyana kharqul qatal aiko ka sha wahala kanka isa inda ulayyan yake bai san ashe ba da ulayyan yake ba akan wannan taguwar kafin yayi aune kawai sai sakan markibiya a makoshinsa saboda ya harbi nonan taguwa dai wani yace Allahu akbar ana yayi daidai kenan to ana da jahilci ne da kauyanci ina so ga ku ne al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulihi shi kansa yayi mamaki sai gashi zai mutu kuma shi da abokinsa Amr suka tsaya suna kallonsa suna mishi dariya sai ce to da Allah ka taimake ni ka bar ruwa insha Allah zama karshen abin da zan yi kenan kishirwan mutuwa ta kama ni yace ga yawa jassas din to akwai wayansu ruwaye guda biyu ina nufin ruwaye ta fuskar haka suramukansu wasu tafkuna guda biyu akwai al-ahas akwai kuma ɗayan ko sabir ne ko menene ana zuwa ana shan ruwan nan lafiya lau amma kula bai zo ya hana aiko yana gaya masa wannan magana sai ya faɗi magana da ta zama karin magana yake cewa jawas da sabiran wal ahas to da ka ce in baka ruwa ka manta mun huce ruwayen da ka hana a sha da a can ne sai in ɗiba a nan in baka amma yanzu ba a kan bar gini tun ranza ne to da ya tabbatar da jassas din ba zai bashi ruwan ba sai ya kalli Amr din yace to kai Amr da Allah zo ka taimake ni tunda dan uwanka ya ki taimako na sai ya ce to ina zuwa sai ya karbi mashi yana zuwa da ya samu goran mashin haka ya zaci wani abin kirki zai mai kawai sai ya danna shi ya ƙara kafashi ka faga rashin tausayi shi yasa sai Laraba suke cewa al mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri min ar-ramda'i bin nari wanda yake neman amru ya taimake shi a lokacin da yake cikin damuwa to kamar wanda yake cikin rairayi ne zafi ya ishe shi ya fada wuta dan ya tsira kaga ba tsira zai ba to wannan kisan shine ya janyo Muhalhil ibn Rabi'a shi kuma ya zara takobinsa yace to wallahi sai ya daukansa shine sai da akai shekara 40 ana yaki akan wannan kattaguwa don Allah in ba kauyanci ba yaushe za a yi yakin dahis wal ghabara akan kawai an kashi an sanyawa doki godiya ce aka sanya mata wani abu mai kamar karkashi saboda za su yi tsere da wani doki shi kuma doki a ka'idar sa in yana tafa da mace yana ba mace dama ta shige gaba to dan gudun kar abun kunya ya same sai suka sawa dokin talallabiya sai ya fadi to da ya fadi fa shine aka kashe wanda ya kada dokin su ma suka kashe wanda ya kashe shi daga nan sai yaki ya kaure da aka tara kasusuwan mutanen da aka kashe yadda kasan an tara yashi kaga kenan lalle dai akwai jafa'i a wajen irin wannan mutanen. Hadisi na uku, hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kare da a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghilagul qulubi wal jafa'i fil mashriq. Kun ga gabas din nan ya nuna inda kauyukan nan suke da dazuzzuka, yace to kausar zuciya da jafa'i daga nan take. Wal iman fi ahli al hijaz, amma imani kuma a wajen hijaz, makka da madina da ta'if kenan, nan ne hijaz, saboda nan ne birane, sune al qura. Shi yasa ko su larabawan da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa me yasa ba za a saukar da alqur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim,
walaula nusila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim.
Sai Allah ya ce musu ne,
awam yaqtimuna rahmatan rabbi,
na'am,
nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum.
Saukar da wannan alqur'ani akan ɗaya daga cikin manyan mutanen alqaryun nan guda biyu ba, Makka ko Ta'if, daga Qurayshin a zabi babba ko daga Saqif a ɗauki mutum ɗaya. To amma kaga al-mashriq, ahlul mashriq ko nan anan wauta take. Hadisi na hudu, hadisin Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kare da a gare shi, al-Badri Uqbah ibn Nafi' yake cewa manzo Allah subhanahu wa ta'ala al-iman hahuna, kaga imani daga nan yake. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna hanyar Yaman, saboda Yaman birni ne. Wal jafa'u wa ghiladul qulubi fil faddadi, wal jafa'u amma shi ko jafa'i kaushin zuciya, wa ghiladul qulubi da kuma kaushin zuciya din fil faddadin, yana wajen irin bararon nan masu raquma, masu yawan raquma wanda ba ma sa dawowa gida. Al-faddadun sune al-mukthiruna min al-ibl, wanda in kaje cikin zaka ji suna daga sautin su wajen koran raquma, kaga saboda zaman su a daji, shi yasa zaka ga su ba su da ba dan abin da yasa dole ma su yi haka. Yana daji, akwai kura a dajin nan, akwai kerkeci a dajin nan, akwai sayaki a dajin nan, ba abinda babu a dajin nan, akwai tunku mai kai yaro makasa, akwai dage da magera kenan, dage na Halima kyan fada a kwana ana yi, yayi arangama da shi, an buga an buga, yanzu shi ya saba da kura, saboda tsara kama da yake da ita ta kura, maganar waibuwa ma kwata-kwata bata taso ba, shi ma wani kuran ne mai zaman kansa, ya sha maganin miciji, ya daura daji, yayi gamba, yayi duk irin wani abu da ka sani, ya sha birgi. To wannan yaushe kuma mutum zai tsorata shi? A gabansa damusa za ta taso, dama ya sha maganin kumba, baya jin tsoranta, kuma duk hanyar da zai iya kare kansa fa ya sani. Kaka wannan in ya zama kafiri zai zama ashaddu kufran kenan, ko ba haka bane? Wasu sai tuni sa aka tsananta wa'annan, ba tsananta musu aka yi ba, haƙiƙa ce Qur'ani ba zai taɓa yin ƙarya ba. Kuma sai ka yi tunani za ka gane haka ne, ko ka kwankwasa su malaman da suka sani, ko ka haɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi maka fashin baki. To manzon Allah sama yake cewa wal jafa'u wa ghiladul qulubi fil faddadina inda usuli adnabil ibl, inda nan asalin wa'anda suke rike jelan raquma, haythu yatlaqu qarnu shaytan, wanda ta nan fitina za ta fito, fi rabi'ata wa mudhar, a kabilar Rabi'a da Mudhar. Wannan al-faddadin din ya zo a ruwayar Yahya ibn Abi Kathir kenan, an Isma'il an Qais, tunda Bukhari ne ya rawaito wannan hadisin, amma ya rawaito shi ta hanyar Sufyan, kuma ya rawaito shi ta hadis Sufyan ibn Uyayna, ya rawaito shi ta hanyar Yahya. To ta hanyar Yahya, wanda madarul hadis din yana komawa zuwa ga Isma'il, zuwa Qais ibn Abi Hazim, da ziyadar karin ahalul wabar sune al-faddadun ahalul wabar mazauna daji ko kauye al-wabar shine irin gashin da ake yin bukka da shi wanda kuma za ga irin wayannan din su ake nufi ba wai ba ana nufin wani dan kauye a kusa da wanda yana da lantarki yana da gidajen sa ba nan ma ya riga ya zama binni yana da kasuwa yana da masallaci da sauransu ana nufin can wayanda suke zaune inda ba jama'a hadisi na biyar daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi talakkar rukuban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kainayi awon igiya shine mutun ya zo ya zauna a wajen kasuwa idan kauyawa sun zo sai ya je ya taro su a hanya misali ba kauye da ɗan saniyarsa a can cikin daji ya tatsi nono da kindirmo shi san da yake tatsi nono da kindirmo abin da yake so kawai ya samu kudin da zai sai maganin da zai bawa saniyarsa misali watakila kuma da ashana da gishiri sai yake yi wa wannan hajar tasa kudi watakila sai ya ga shi a takaice ba in ya samu naira 500 ko 1000 ta ishe shi to amma a hakikanin gaskiya aka shigo gari kuma wani abu zai 3000 ma ko sama da haka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka je ka taro su ka ce yaya kaya fa ya ce wallahi ko 1000 na samu ya ce a kai magana duk eh za a ba baka 1500 zauna ka gani sai ya zo kuma ya samu yan birni ya sayi musu 3000 ya cire 1500 din sai kuma ya ba wannan haramun ne wannan manzo Allah ya ce la talaqaw kubal kan ku dinga taraka rafka akan hanya ku bar su su zo yan birni su more a wata ruwaya ma manzo Allah ya ce da'ullaha yarzuqun nas ba'dhum bi ba'd kubar Allah ya azurta mutane ta hanyar mutane yanzu ka zo ka masa zukunu ka kara ba 1500 shi kuma wannan kawa yan madda kai yanzu gobe din da zai zo na 1000 ma zai ce cutar sa akai kaga ka bata al'amura kenan sai manzo Allah ya ce wa an yabi ahadirul libat kuma an hana dan birni ya siyar wa dan kauye kayan sa ka bashi ya zo a kauyen cin sa ya siyar ya koma قال روايه قلت لابن عباس سينا تنبي ابن عباس ما قوله حاضر اللباد مي اكي نفي ككسيروا ده دان بنيه سيوا ده دان قوي سي منزا الله يتي سي عبد الله بن عباس يتي لا يكون له سنسار كار يا زمي مسا دلالي يا بشي كوي اي تنيكي شي يا ابن زي كرفا يا كوما to anan kuma kamar advantage ne na dan kauye sai dan kauye bai cika tsanantawa a wajen siyar da abu sai dai in ya hadu da mugun dan bunni hadisi na shida hadisin da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka rawaito Sheikhul Albani ya inganta shi daga Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri yake cewa wata rana Abu Darda Allah ya kare da a gare shi yake ce mun aina maskanuka a ina gidanka yake sai na ce fi qaryati Duwayn Duwayn Hims a wani birni ne wata maraya ta Duwayn Hims Hims din shine Homs da yake Syria sai Abu Darda ya ce sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ku ji manzo Allah sama yana fada ma min talatatin fi qaryatin wala badwin ba yadda za a ce mutum uku su zauna a maraya ko a daji a kauye la tuqamu fihi musallatu a ce ba a yin sallah a wurin illa qad istahwadha alaihim ash-shaytan fa ce sai shaytan ya dinga zagora su yana zagora su shi yasa wanda suke lazimtar daji din kamar a cikin mafarauta akwai waɗanda ake ce musu yan fata-fata yan farautar fata-fata waɗanda su ba zuwa suke su kwambi su dawo mutum sai je sai ya wata shida a daji shi kadai sai matarinsa inda zai dinga yin jirgi in ya je ya kaso ya tafiya kawai kilomita 100-150 to sai kuma ɗauko naman zo tara wataƙila a wata shidan nan in ya gama zaman wata shida da za a zo yan fito masu zuwa su sai nama a daji masu tafiya su je su siyo nama ƙarshe in an tara a wata shidan nan sai ya gaba ɗaya da ƙarya sai da naman 150 ko 100 kuma baya samun juma'a baya samun jam'i wasu abubuwan na addini ma bai ma san yadda ake su tunda baya zuwa makaranta to kaga wannan shedan zai saukin biyowa ta kansa ana nan ma wata kila ya sa masa wani abin na shirka saboda tsoron aljanin da ke daji ko ba haka bane wannan abin da manzo Allah sai yake nufi kenan amma duk da haka ba duka mutane ne zaka gansu a haka ba yawanci haka suke fa alaikum bil jamaa manzo Allah ya ce ku dinga zama inda mutane suke fa inna ma ya'kulu dhi'ibul qasiyata domin ko kyarkeci ko kura in sun zo kama dabba suna bin wacce ta ware ne sai inda ke da taron garke sai su kyale sai su wacce ta ware ko zaki ne in yazo yayi gurnani ko damsa to da an tarwade sai ya ga wacece ita kadai amma da zarar sun taru suna tafiya to sai ya rasa wacce zai yi akan mu daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala hal asa ahadukum an yattakhidha as-subbata min al-ghanam ala ra's milin aw milayn fayata'adharu alayhi al-kala'u fayartafi' thumma yaji'u thumma taji'u al-jum'atu fala yaji'u wala yashhaduha wa taji'u al-jum'atu fala yashhaduha wa taji'u al-jum'atu fala yashhaduha hatta yutba'a ala qalbi yace ina ganin lokaci ne zo da ɗayan ku zai kwashi ɗan garken sa na dabbobi ya dinga tafiya ta mil ɗaya ko mil biyu yayi ta neman ina ki abin kiwo yake ya rasa yayi ta ci gaba da tafiya har juma'a ta zo ba zai je ba zai sallace ta ba wata juma'a amma ta zo ba zai je ba zai sallace ta ba wata juma'a amma daga nan har a sanya rufi a cikin zuciyarsa ya zanto ma dan ma bai je juma'a ba ba shi da damuwa kaga saboda shi rayuwarsa ta koma can daji ke wannan hadisin na Abu Hurairah ibn Rajab Allah ya ji kansa da rahama a cikin Fathul Bari yake cewa wa qad nassa Ahmad ala karahatil maqam bi qaryatin wa la yuqamu fiha aljum'a kisa Imam Ahmad ya nassanta karare yace makaruhi ne mutun ya zauna a garin da ba a yin sallar Juma'a kuma kun san kauye da ya zanto ba jama'a da adadin su bai kai sallar Juma'a ba bata wajaba akan su dan haka za ka ga ba ma maganar liman ba maganar sallar Juma'a sai ga wata tarar da gidaje ne 1 2 3 4 5 10 to waye ma malami bare ya sallar juma'a kuma tsakanin su da gari watakila ma sai an yi tafiyar awa uku ko huɗu kuma ba su da wayewa da ilimin da za su taho garin su zo su yi sallar juma'a to kaga wanda ya tsira shine wanda ya fita daga ɗabi'ar garin yake iya fita ya je ya sallar ya dawo sai ya ce wa qad yuhmalu dhalika ala man kana bi misrin ala man kana bi misrin jami'un yajma'u fihi thumma tarakahu wa qama bi makanin la jum'ata fihi wannan kamar kenan sai fada kan mutumin da yake garin da akwai masallaci sai ya tashi ya koma garin da ba masallaci ila akhir ma zakara rahimahullah hadisi na bakwai an karbo daga Muhammad ibn Sahal ibn Abi Hatama daga babansa Abu Hatama yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare akan minbari yana cewa ishtanibu al-kaba'ir as-sab'a kun ga ku guji manyan laifuka guda bakwai wanda suke Allah ya nema mutum azaba a kansu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ala tasaluni anhunna ba kwa tambaye ni in gaya muku waɗanne laifuka ne guda bakwai ba to in kuna so na ɗaya ashirku billah shine mutum yayi shirka na biyu wa qatlun nafs mutum ya kashe mutum ba tare da shari'a ta ce a kashe shi ba wal firaru min az-zahab da kuma lokacin da aka hadu da abokan gaba mutum ya jirka da gudu wa aklu malil yatim da kuma cin dukiyar marayu wa aklu riba da cin riba wa qadhful muhsana da kuma yi wa mace azafi cewa ta yi lalata alhali ba tai ba wa ta'arrudu ba'da alhijra da kuma mutun ya koma daji ko ya koma kauye bayan da yayi hijira ya baro inda kafirci yake ya dawo inda musulunci yake to amma nan ba wayana nufin mutun yana binne ta ya kasa biyan haya ya koma kauye ake nufi ba wannan zamu ji inda malamai suka sharhi akan wannan hadisin ibn al-asir yake cewa abin da ake nufi da at-ta'arrudu ba'da al-hijra shine an ya'u da ila al-badiyati mutun ya koma daji ko kauye wa yuqimu ma'al a'rab ya zauna tare da kauyawa ba da an kana muhajira bayan kuma su kauyawan ba musulmai bane shi kuma yayi hijira ya koma cikin musulunci to wannan komawa cikin wanda ba musulmai ba kauyawa ba da sunan ya kira su zuwa ga addini ba yana daya daga cikin kaba'ir وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد ابن يكي تيوا وان دي يقوم أو ينكاتر تباين دا يانا تكين غير مسلم تباوي دا سنان دا أغاغا تو كمر يائر الدني حكا أكيد وكسا انتهى كلامه رحمه الله Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa baya yace yake cewa at-ta'arrub ay as-sukuna ma al-a'rab abinda ake nufi da at-ta'arrub ba'da al-hijra shine mutun ya koma zama da kauyawa wanda ma ba musulmi ba wa huwa an yantaqil al-muhajir min al-balad allati hajara minha fa yaskuna al-badwa fa yarji'a ba'da hijrati arabiyya sai zama shi ma ya zama irin su kenan wa kana idhaka muharraman illa in adina lahu shari' fi dhalik amma farkon al'amari haramun ne in ka baro kauye ka dawo binni kai hijira to ba za ka koma kauyen ba sai ka nemi izinin shi shugaba ya kuma duba maslaha ya yadda cewa ka koma to yanzu bari mu ga aran gamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kauyawa an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari kamar da Bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga Hunain ya sauka yaya da zango a wani guri da ake kiransa Al-Ji'rana wani dan kauye ne tsakanin Makka da Taif to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bainal Makka wal Madina wal Madina afwan wa ma'ahu Bilal fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabi sai ga wani bakauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai tayi alatun jizli ma wa'attani kawai ana cikin manzon Allah yana tare da Bilal sai ga bakauye na sai tayi wa manzon Allah wai kai sai yaushe zaka cika mu alƙawarin da ka dauka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faji dan Allah sai yaushe zaka cika alƙawarin da ka dauka fa qala lahu sai manzon Allah sai yake cewa abshir kwantar da hankalinka fa qala sai yace kad aktharta alayya min abshir ni na gaji da gafara sa ban ga kawo ba kullun sai ka ce min in yi bushara ni na gaji da wannan bushara fa aqbal ala abi musa wa bilal ka hay'atil ghadban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai ya fuskanci abu musa shi mutumin da bilal yanayin sa yanayin fushi fa qala sai ya ce ruddal bushra faqbila altuma ni bana san albishir ku mu karba albishir din qala sai suka ce qabilna summa da'a bi qadhim fihi ma'un fa ghasala yadayhi wa wajahu fihi sai manzo Allah ya ce aka masa kofi da ruwa a ciki sai manzo Allah ya wanke hannunsa kuma ya wanke fuskarsa mai albarka wa majja fihi manzo Allah ya kurkure bakinsa summa qala sai ya ce ishriba min kusha daga wannan ruwa wa afriga alai ala wajhikuma wa nuhurikuma wa abshira kusha ruwan kuma sa a jikinku sannan ku yi albashir fa akhadha al-qadha fa fa'ala fanadat ummu salamata min wara'i as-satri an afdala li ummikuma fa afdala lahumu minhu ta'ifa wannan dai a takaice mahallin shahid anan shine kaji yadda mutum ya zo wajen manzo Allah sai yadda manzo Allah ya gaya masa da kuma yadda yawa manzo Allah sai ya raddi kaga in ba wanda yake ba shi da cikakken hankali ba wajen manzo Allah sai irin wannan raddi kissa ta biyu Imam Muslim ya rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yace wata rana manzo Allah sai ya ce min la yazaluna yasalunaka ya Abu Hurairah kawai ya wannan ba za su bushe ba suna ta tambayarka hatta ya qulu hadha Allah sai sun zo sun ce maka wata ranto mun ji ga Allah kai magana Allah fa man khalaqa Allah to waye halitta Allah kuma qala abu manzo Allah ya gaya Abu Hurairah yace ana nan zaka samu wanda zai maka haka to Abu Hurairah yace fa baina ana fil masjid iz ja'ani nasun min al arab sai ku gashi wata ranta cikin masallaci sai ga kauyawa sun zo mu fa qalu ya Abu Hurairah hadha Allah fa man khalaqa Allah sai ku gashi sun faɗi abinda manzo Allah sun mai faɗa fa akhadha hasa bi kaffihi abu hurairah sai ya dauki kasa da hannunsa farama hu ya watsa musu thumma qala yake cewa qum sadaqa khalil ku tashi ku ban waje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bada ina masu wina yayi gaskiya dama ya fada kuma gashi abin da ya fada ya faru hadisi na uku kissa ta uku shine an karbo daga Anas ibn Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana ina cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi rida'un najrani ghalis jikinsa akwai mayafi ya yafa wani mayafi da aka yoshi sakar najran mayafin ghalizul hashiya gefen sa irin kaman akwai zigzag haka yana da kaushi fa adarakahu a'rabiyyun kawai sai ga wani bakawai yazo inda manzo Allah sai ya fajazaba sai fizgi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jazbatan ya finciko mayafin manzon Allah sun gashi manzon Allah ya nada mayafin kamar yadda mutum yake in zai umara da ya ja ki kun ga dole mayafin zai shaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biridaihi jazbatan shadidatan nazartu ila sahfata uniki rasul sallallahu saboda manzon Allah sai da ya juya na hango nan gefan wiyansa sallallahu alaihi wasallam wa kad asarat biha hashiyatur rida wannan zanan gefan mayafin yayi alama ya fito kuji fa bai masa komai ba yayi masa haka yayi shugaban halitta haka summa qala sanace ya muhammad murli min malillahi alladhi indak kasa abun kudin Allah da yake hannunka tunda na yance dukiyar da ta Allah ce kuma kai akwai ta aurinka a baitul mal da ka sa abun abin da za a ka baje dan Allah din kawayanci فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك سيما الله يجي سيما المشي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء سيما الله يجي تخجيه وباشي أولا رواية مات مسلم أولا رواية مسلم أرواية النساء مات أي فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك لمن بلتك من أدوك يكما وليتجعك منك ويقال من الله صلى الله عليه amma da sa da yake ya san daga ina mutumin yake kuma ya san halin su bai tanka masa ba wai sabon abu yayi bai dan yare na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka dabi'ar sa take da a ce yayi ne dan rena annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya kafirta ai to amma shi a garin su shi ma an kai masa haka iya abin da zai maka kenan imamu nawo yake cewa a cikin wannan hadisin akwai ihtimalul jahili jurewa wawaye in suka yi maka wauta والاعراض ام مقابلته كركته وي كاي ما ذاك فار مسا ودفع السيئه بالحسنه ان اكا مك مؤمنا كاي كما كراما لكيكياوا ويطاء من يتالف قلبه كما سنن ان متين كسان داما رراشين سا اكي يزو نان سو اكي يزونا ا مسلمين باكا بس سي فتا تو ان يزو كباشي كباشي والعفو ام مرتكب كبيره لاحد لا حد فيها بجهله كما سنن دم متين داي ايكتا ليفي in dai ba Allah ne ya ce in yayi ai masa haddi ba in dan laifi ne za a iya masa afwa in ya zama jahili ne bai sani ba wa ibahatu dhahiki inda al-umuri allati yata'ajjabu biha fil 'ada kuma ya halatta kai dariya akan abinda a al'adance ma mamakin abin ake yi zuwa karshen abin da nawi ya faɗa mawqifi na biyar hadisin ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من اعرابي بوسك من تمر وترنا وني بقوي يا كاو منزل الله صلى الله عليه وسلم جزور كما دان راقمي قرني تو سي منزل الله صلى الله عليه وسلم سكاي تشنيكي سي منزل الله يباشي وسكي داي نا دبيلو من تمر الذخيره تمر الذخيره دين شيني كمر دبينن اجوا فجاء منزله فالتمس التمر فلم يجده فخرج الى الاعرابي واتو منزا الله صلى الله عليه وسلم ده يزو gidan sai sun yi cinikin da zuma manzo Allah zai je ya dauko dabino ya bashi sai yazo bai samu dabino ba sai ya tafi wajen mutumin sai ya ce masa abdullah ya bawan Allah inna qad ibta'na minka jazuraka hadha bi usqin min tamr adh-dhakhirati wa nahnu nara anna 'indana gashin mun yi ciniki da kai kuma mun zace cewa in mun je gida akwai dabina falam najidu amma da muka je sai muka tarar wata kila shi ce na an rabar da dabina fa qala al-arabi sai arabi ya ce wa ghadara wayu Allah ya udara wa udara ko ghadara fa wa kazahu an-nas sai mutane suka dinga tsunkulin sa ana kai kai wannan annabi ne fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qalu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taqulu hadha annabin kake cewa wa kadara fa qala sai ya ce ay da'uhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala to ai haqqi ne da shi a kaina kuma mai haqqi yana da damar ya faɗa abin da zai faɗa da haka mai wanda yake bin ka bashi zai iya zuwa ce biya ni bashi na fa inna li sahibil haqqi maqala wannan ta zama ka'ida ma a harkar cinikayya فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثه سيما ذا الله يتوب متى انا تشهد او فان لصاحب الحق مقالا سي وني متين cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idhhab ila khawlat bint hakim kuje wajen khawlat bint hakim ibn umayya فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان عندك وسع من تمر الذخيرة فاسلفينا
kuje ku ce mata in tana da wusiki daya na dabinan ajuwa ta bamurance
hatta nu'addihi ilayki insha Allah da yaddar Allah zamu biya ki bashinki fa dhahaba ilayha ar-rajul thumma raja'a sai mutumin ya tafi wajen ta sai ya ce qalat na'am indana ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fab'ath man yaqbiduhu a turo wanda zai karba fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil rajul sai wanda Allah ya ce da wani mutum idhhab fa awfihi alladhi law kuje ku karbi dabinan ku bashi فذهب فأوقاه الذي له قال فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه سي كما غاشي كما شي وقوي يا دعوا جمع الله سبحانه فقال دعما نيمان كي يكي دراهما سيتاي جزاك الله خيرا الله يساكا بك الخير قد أوفيت حقيقة كاتك القوري وأطيبت كما كاكوتتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زالة سبحانه كي أولئك خيار الناس الموفون al-mutayyibuna
ai wannan sifofin bi da ka bani sune sifofin zababban mutane masu cika abin da su alƙawarin da suka dauka kuma masu kyautatawa
wannan hadisin Imam Ahmad ne ya rawaito shi wa Sahihul Albani
ko kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'amuli da su ko
to sai mas'ala ta kusa da ƙarshe su ƙauyawa irin wa'annan da muka yi bayanin ba wai mazauna ƙauye ba suna da hukuncin su a shari'ar musulunci hukuncin nasu shine na ɗaya dai a yanayin su da ɗabi'ar su a wancan lokacin mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shar'anta ko da sun shigo cikin jama'a don an je yaki ba su a ganima kuma ba su a fai saboda hadisin Buraida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da ka'idar da za a je a yaki waɗanda suke ba musulmai ba sai ce su mad'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajiri ku kira su su baro garin su su dawo garin muhajiri wa akhbirhum bi annahum in fa'alu dhalika ku ga ya musu arnan in suka yi haka falahum malil muhajirina in sun zo gari to duk abin da za a yi wa mutanen da suka yi hijira na a tsara dukiyar su a tsara rayuwar su ma za a yi musu wa alaihim ma ala muhajirin kuma abin da ya wajaba akan muhajiruna na kare gari da taimakawa wajen gina al'umma su ma wajibi ne akan su fa in abau an ya tahawwal to in sun ki suyo hijira suyo kaura su dawo fa akhbirhum annahum yakunu ka a'rabil muslimin to su zauna inda suke amma matsayin su kaman matsayin a'rab ne a'rabul muslimin qawyawan muslimai yajri alaihim hukmullahi alladhi yajri ala almu'minin in suka yi sata za a yanke musu hannu in suka yi sa in suka yi kaza duk abin da za a yi wa musulmai na hukunci za a yi musu wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay'un amma in an je yaki an samu ganima ko an samu fai'u ba za a ba su komai ba illa an yujahidu ma al muslimin sai dai in sun yaki tare da musulmai amma can suna inda suke ba za a kai musu ba to kun ga anan hukunci na farko kenan sai na hukunci na biyu kuma idan mazauna dajin nan da ƙauye idan suka zo suka yi shaida akan mazauna binni a gaban alƙali to ba a karɓar shaidar su wannan hukunci ne na fiɗi wa alƙalai sun san da shi amma wannan imamu Malik da imamu Ash-Shafi'i da Abu Hanifa su suka tafi akan zahirin wannan matsala amma Abu Hanifa Allah ya ƙara yarda a gare shi shi kuma ya tafi akan halaccin a karɓar shaidar su saboda asali al-muslimuna indahu kulluhum udum haka zalika imam shafi'i shi kuma shi ma in farada min bayni salasa kan cewa in ya zan shi mazaunin dajin ko mazaunin kauyen yayi fice da nagarta an tabbatar da yardaje ne to za a iya karba to wannan kuma shine raji'i wallahu alam kuma shine abinda imam al-qurtubi ya rinjayar a cikin al-jami' da ahkam al-qur'an mas'ala ta kuma ba a yadda dan binni dan kauye mazaunin daji ya zo ya jagoranci mazauna gari da birni ba hatta jagoranci na sallah za ku dafin kama babbar kai addinin musulunci addini ne tsararre to amma abin da ya sa saboda jahiltar sunna amma in kuma ya zama ya san sunna to kaga ya zama dan binnin kenan koda kauye yake zama lijahlihim bisunna, domin abinda ake zato in yazo aka ganshi wani haka gashi ga yanda yake dai, to kai tsaye abinda ake dauka gaskiya bai san sunna ba. Amma in musu ya kaure kafin a shiga sallah, sai aka ji shi yana surfa bayanai da janyo na soshi, to ku ce masa bismillah shiga sallah. Sannan ko takara ce yayi ta jagoranci, ko da a cikin kasuwa ne ko a cikin wata tafiya ne ko kungiya ko me, mutum a dajin yake zaune kuma bai bayyana da wani abu da ya nuna cewa ba shi da wautar da za ta iya cutarwa ba, in ya nuna idan ba haka ba, to baya halatta a musulunci a fifita wanda yake zaune a birni, wanda shi kuma abin da ake sa rai shi ne ilimi ya isa gare shi, ya san sunna, ya san komai. Amma idan aka samu dan birnin da bai san wannan sunnan ba, to kuma ga dan kauyen ma a kansa. To kun ga kenan, anan magana kauyenci ta tashi daga magana geographical location, a ce a wuri kaza kake zaune, ta koma dabi'a. Dan haka dalili, hikima, illar hakan saboda wato ainihin rashin fahimtar sunna da kuma kaushin dabi'a da kaushin zuciya. To wannan matsala kenan. Sai abu na karshe karkashin wa'annan ayoyin guda biyu shine wa'ansu ka'idoji da suke da alaka da rayuwa da kuma addini akan abin da ya shafi matsalar kauye da kauyanci, wanda insha Allah sai zuwa gobe a karatun mu na gobe za mu fayyace kuma sai mu shiga wa'ansu ayoyin. Abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka kuskure kuma Allah ya yi mana kafin mu addu'a.